Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hawwa Sharif, tare nake da Sarfi Lahashin Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a yau asubahin Talata 28 ga watan Nuwamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga sarkin da kanin labarai.
Jiya Litinin, gwamnatin kasar Qatar ta sanar da cewa Isra'ila da Hamas sun cin matsaya kan tsawaita fagaita wuta a zirin Gaza na tsawon kwanaki biyu. Majalisar mulkin Sojin Jamhuriyar Nijar ta soke dokar daƙile gudun hijira ta taimaka wajen rage kurare ƴan Afirka ta yamma zuwa Turai. Daga nan za a cewa shugabannin ƙasashen duniya na shirin haɗuwa a Dubai domin halarta taron kolin sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya na COP28.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku ji cewa wasu ƙungiyoyin sa kai da matasan yankin Niger Delta sun fidda matsayarsu a kan takaicinsu dangane da batun tattalin arziki da tsaro da maharkokin shari'a a Najeriya.
Economy of the country is in a very sorry state.
Yana cewa ne ba mu gamsu ba ko kaɗan dangane da yadda gwamnatin tarayyar Najeriya ke tafiyar da batun tattalin arziki.
Haka kuma idan shirin ya shiga Kamaru, za ku ji yadda wata kungiya da ta daɗe tana gudanar da ayyukan cigaban al'umma, Plan International, ta ƙara yunƙurowa a ƙasar domin cigaba da ayyukan tallafawa rayuwar al'umma, musamman ma yara mata. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotannin da ke tafi a cikin shirin. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin Tsaka Mai Wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto, inda a cikin shirin na yau za ku ji tsohon taɓi akan yadda kace na ce yake ƙara ƙaimi tsakanin manyan hamshaƙan 'yan kasuwa na Kano a Najeriya, masu kamfanonin Bua da Dangote. Da ƙarshen tattaunawar nan tsakanin manyan lauyoyi barista Abubakar Kurawa da Awal Abdulkadir al-Burundi. Dan haka sai aka kasance da mu, amma fa duk sai bayan an gyara zama an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Jiya Litinin, gwamnatin kasar Qatar ta sanar da cewa Isra'ila da Hamas sun cimma matsaya kan tsawaita tsagaita buɗe wuta a zirin Gaza na tsawon kwanaki biyu, inda mayakan za su sake sakin wasu mutanen da aka yi garkuwa da su, sannan kuma ita ma gwamnatin Yahudawa ta saki wasu ƙarin fursunonin Falastinawa. Qatar ce ta shiga tsakani don tsawaita wa'adin tsagaita buɗe wutan na wucin gadi, kuma ya zo ne ranar ƙarshe ta asali na kwanaki huɗu na tsagaita wuta tsakanin ɓangarorin da ke gaba da juna. Amurka, wadda ta yi kira da tsagaita wuta muddin aka sako mutanen da aka yi garkuwa da su, ta ce ta yi maraba da tsawaita wa'adin da aka yi na faɗan. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa dakatar da yakin ya ba dama isar da ƙarin taimakon jin kai ga fararen hula da basu je basu gani ba, da ke shan wahala a faɗin zirin Gaza. Ya ce Amurka ba za ta dakatar da ƙoƙarinta na diflomasiyya ba har sai an sako dukkan mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su. A ɗaya ɓangaren kuma, jiya Litinin, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira don ganin an cimma cikakkiyar jije na tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Falastina na Hamas maimakon tsagaita wuta na wucin gadi, yayin da mummunan bala'in jin kai a Gaza ke ƙara ta'azzara kowace rana. Majiyoyin tsaron Masar sun bayyana cewa masu shiga tsakani na Masar da Qatar da kuma Amurka sun rufe yarjejeniyar wato tsagaita buɗe wuta ta kwanaki huɗu a zirin Gaza, wanda zai ƙare ranar Litinin a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ci gaba da matsin lamba kan yarjejeniyar da za ta dakatar da yakin da aka kwashe makonni bakwai ana gwabzawa. Durejic ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara ƙaimi wajen kai kayan agaji zuwa Gaza cikin kwanaki huɗun da suka gabata, yayin da ake shirin tsagaita buɗe wuta tare da aikewa da kayan agaji zuwa wasu yankunan arewacin gaɓar tekun da aka katse tsawon makonni, in ji Durejic. Majalisar Ɗinkin Duniya ta wato Majalisar Mulkin Soji ta Jamhuriyar Nijar ta soke dokar daƙile gudun hijira da ta taimaka wajen rage kwararren 'yan Afirka ta yamma zuwa Turai, a cewar ƙasar tattalin arzikin ta daɗe dogara kan zirga-zirgar jama'a. Dokar wadda ta haramta safarar bakin haure ta Nijar an zartar da ita ne a watan Mayun shekarar 2015, yayin da adadin mutanen da take bi ta tekun Mediterranean daga Afirka ya kai wani matsayi mafi girma. lamarin da ya haifar da rikicin siyasa da na jin kai a Turai inda gwamnatoci suka fuskanci matsalar lamba kansu dakatar da kurarar bakin haure. Gwamnatin mulkin sojan Niger ta karɓi mulki a watan Yuli ta soke doka a ranar Asabar da yamma ta kuma sanar da hakan a yammacin ranar Litinin ta gidan talabijin na kasar. Gwamnatin mulkin sojan dai na sake nazarin alakar ta da tsaffin kawayen yammacin duniya waɗanda suka yi Allah wadai da jiwon mulkin kuma suna neman hanyar samar da tallafi a cikin gida ciki har daga al'ummomin yankin amma da arewacin kasar da suka fi cin moriyar gajiyar hijira.
To madalla an jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma yanzu bari mu ranka ya zuwa birnin Port Harcourt a Najeriya. Inda wasu kungiyoyin sa-kai da matasan yankin Niger Delta suka fidda wata matsaya game da takaicin su akan halin da tattalin arziki da tsaro da ma harkokin shari'a ke ciki a Najeriya. Daga Port Harcourt din ga Abubakar Lami da Sokoto da cikakken rahoto.
Kungiyoyin sa-kai da kuma matasa daban-daban a yankin Niger Delta mai arzikin mai jihohi shida sun gudanar da wani babban taro a birnin Port Harcourt inda suka fitar da matsayarsu kan tattalin arzikin Najeriya da kuma batun tsaro da ma yadda shari'a ke gudana a kasar. Yayin taron dai na matasa wanda wani Musa Odoki Austin ya wakilta ya gabatar da jawabin sa kamar haka.
The economy of the country is in a very sorry state.
Yana cewa ne su ba ko kadan dangane da yadda gwamnatin tarayyar Najeriya ke tafiyar da batun tattalin arziki tare da cewar jama'a da dama basu san inda aka dosa ba kuma suna da haƙƙin sanin inda aka kwana a kasar. Haka kuma matsalar tsaron na ci gaba da addabar 'yan Najeriya idan ka duba kuma uwa uba wani ma al'amari da ke zaman muzanci ga Najeriya musamman a idon duniya shine yadda shari'a ta zama abinda ta zama kasar ta Najeriya. Misali kuma akwai hukunce-hukunce da dama da aka yanke musamman irin su jihar Zamfara da jihar Filato da kuma jihar Kano. Matasan dai daga ƙarshe sun ce za su ci gaba da gudanar da taruka daban-daban domin an karar da hukumomi a kasar ta Najeriya. Wannan al'amari kuma da ke da jibi da wannan shine na yadda wata kungiya mai suna The Liberia Election Body ta gudanar da wani taro a birnin Owori wadda wata madan Angela Afolo ta jagoranta ta ce zaɓen da ya gudana a ƙasar Liberia abin yabawa ne kuma mun gamsu da yadda zaɓen ya gudana kuma wannan wata 'yan manuniya ce ga ƙasashen Afirka musamman irin su Najeriya waɗanda zaɓuɓɓuka a ƙasar ya zama kamar yaƙi ko kuma ko a mutu ko a yi rai. Masu sharhi akan harkokin yau da kullun na ci gaba da tsokaci dangane da wannan dambarwa. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja mai sharhi ne akan harkokin yau da kullun.
Gwamnatin da take ci da kuma take ta kokari misali take samun wato fifiko akan jihohi baki daya har ma wuce ganin cewa an fuskanci komawa jam'iyya daya a Najeriya. To idan ba su tabbatar wa da 'yan Najeriya waɗannan abubuwa guda biyu ba tsaro da tattalin arziki to in ba a yi hankali ba za a waye gari mulkin da kowa yake ganinsa ko kuma yake cikinsa yake jin daɗi zai iya suwunta. Shi al'amarin shari'a kamar yadda Bahaushe yakan ce mace ce mai ciki wanda ba a san abin da za ta haifa. Don haka shari'a takan kasance abu wasu ya musu daɗi sakamakon wasu ma bai musu daɗi. Har kullum duk wanda bai masa daɗi ba shi ne za ka ga ba ka ji ya fito yana ta korafi wanda kuma sai masa daɗi za ka ga shi ya fito yana murna. To amma dai akwai abin tsoro matuƙa yanayin yadda shari'o'in suke zuwa saɓanin hankali ga wasu. Kowace jiha da aka kwace zaɓensu za ka tarar cewa mutanen garin fa mutumin da su yake kai shi suka zaɓa. To idan ya kasance an samu akasin haka su suna gani kamar shari'a ta musu kwace ne. To amma kuma ita shari'a yadda take kallon abubuwa saɓanin yadda su ko kuma in ce mutum wanda bai san shari'a ba yake gani.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
An gaida Abubakar Lamido Sokoto da wannan rahoto. Ba sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga sarfili da ci gaban labaran duniya.
wata babban mai shigar da kara a kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa ICC a ranar Litinin ta sanar da cewa ta yi watsi da duk wani bincike da ake yi kan laifukan da aka aikata a Kenya da suka shafi tashin hankalin da ya barke bayan zabukan kasar a shekarar 2007 matakin da mataimakiya babban mai shigar da kara na kotun ICC Nazhat Shamin Khan ta yanki ya kawo karshen wani labarin shari'a na tsawon shekaru 13 da ya shafi manyan yan siyasar kasar Kenya a shekarar 2010 kotun da ke Hague ta fara gudanar da bincike kan fadan da ya biyo bayan zaben da aka yi a kasar da ke gabashin Afirka inda masu gabatar da kara suka ce mutane 1300 ne suka mutu yayin da wasu 1600 suka rasa gidajensu da farko dai mutane shida da ake tuhuma sun fuskanci tuhuma kan laifukan cin zarafin bil'adama da suka haɗa da kisan kai da kora waɗanda ake zargi dai sun haɗa da shugaban kasar Kenya na yanzu William Ruto da magabancinsa Uhuru Kenyatta iyalan Rosalyn Carter sun fara kwanaki uku na tunawa da tsohuwar uwar gidan shugaban kasa kuma sananniyar ma'aikaciyar jin kai ta duniya wacce ta mutu ranar 19 ga watan Nuwamba tana da shekaru 96 cibiyar Carter ta tabbatar da cewa tsohon shugaban kasar Jimmy Carter yana shirin halartar wani taro a majami'a na tunawa da Rosalyn a yau Talata a Atlanta abokiyar zamansa ta fiye da shekaru 70 an sanya gawar Rosalyn Carter da safin Litinin a yankin Sumter na jihar Georgia bayan wani takaitaccen biki a wurin ayarin motocin iyalin sun fara tafiya zuwa Atlanta za'abin ne Rosalyn Carter a can ɗakin karatu na shugaban ƙasa na Jimmy Carter an shirya jana'iza biyu a yau Talata a Atlanta da kuma ranar Laraba a garin su Carter na Plains daga ƙarshe yayin da shugabannin ƙasashen duniya za su hallara a birnin Dubai daga ranar Alhamis domin halartar taron kolin sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya na COP28 shugabannin ƙasashe biyu masu ƙarfin tattalin arziki na duniya ba za su halarci taron ba shugaban kasar Amurka Joe Biden ta kwaransa na kasar China Xi Jinping a halin yanzu ba su da wani shiri na halartar taron na tsawon makonni biyu wanda ke da nufin dakatar da gwamnatocin kasashen duniya bayan yarjejeniyar sauyin yanayi ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma manufar takaita dumamar yanayi zuwa ma'aunin Celsius 1.5 da kuma manufar yarjejeniyar Paris ta shekarar 2015
a gaida Sir Philip Hassan Gumal da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma shirin zai waiwaya Kamaru inda wata kungiya da ake kira Plan International da ta shafa goma shekaru tana gudanar da ayyukan tallafa wa al'umma a ƙasar ta Kamarun ta sake wani sabon yunkuri a wannan karin da janyo wasu masu ruwa da tsaki a ƙasar domin ci gaba da tallafa wa al'umma musamman wajen kare 'yancin yara mata kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Muhammad Rabiu Damba ya aika mana daga cibiyar Adamawar Kamaru
karfafawa da haɓaka dabaru da za su taimaka ma yara mata kare 'yancinsu su ne makasudin ɗaukan nauyin ONG Plan International a wani taron bita da aka haɗa a Ngaundere wanda 'yan majalisu shugabannin makarantu masu kula da harkokin kiwon lafiya da shugabannin ƙananan hukumomi suka halarta domin samun horo da ya dace saboda kula da yara mata Aisatu Hamidu wakiliyar ministan ilimi na matakin farko cewa ta yi
wannan dai wato shirin ya zo daidai da manufan minista mai kula da ilimi na matakin farko wanda shi ainihinsa yana biya bakin ikonsa don ya ga ita yarinya na wannan yanki namu ta cimma burinta a fannin neman ilimi da kuma kare 'yancin kanta
National wanda shedarsa ita ce yaki da rashin zuwa makaranta da kuma rashin shiga makaranta za ta yi duk wani mai yiwuwa domin cimma wannan burin Eric Shu wanda shine daraktan shiri na ƙasa da ƙasa na yankin Adamawa da arewacin ƙasar gani yake cewa
ce projet va améliorer les conditions
ba shakka wannan shirin zai taimaka mana gojen kawo wani hobbasa a dangane da al'amari na karatu a karamar hukumar namu saboda haka muna ganin dai kafin a ce kammala da wannan shirin in Allah ya da hakun mu zai
cimma
kananan hukumomi da shirin ya shafa sune na Belal da Nyambaka Abu Umaru shine magajin garin Nyambaka yana mai cewa
sayan accompagnement ni dai a gani na wannan shiri zai taimaka ma yaran mata na kananan hukumomin Belal da Nyambaka to fa albarkacin bakin su kuma a game da wato al'amari na cigaba
vraiment booster l'education dans nos communes
manufar plan international ita ce inganta yanayin rayuwar yara matasa masu rauni da kuma iyalinsu ƙungiyoyi masu zaman kansu na shiga cikin tsarin ka'idojin da aka kafa a cikin yarjejeniyoyin duniya plan international wata ƙungiya ce mai zaman kanta wacce ke aiki ga duniya mai adalci mai burin kare haƙƙin yara da kuma daidaiton jinsi Muhammadu Rabiu Damba muryar Amurka daga nan Gaundere cibiyar zaman Kamaru
Tomadilla an gaida Muhammad Rabiu Damba da wannan rahoto masaro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka duk sanda aka sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma fashionhausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba
saka mai wuya
Juma'a muna fata kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC. Wai me yake faruwa ne kwanakin nan ake jin manyan attajiran Kano nan guda biyu masu kamfanin Dangote da Buwa suna ta cice kuce kuma yana ƙara zafi. Kuma ta yaya wannan fada nasu yake shafar talaka da ke sayan kayan su?
Ni ina ganin har ga Allah ni wannan abin da yake faruwa kansu kamar zai iya zama alkhairi ga talakan kasar nan. Saboda gaba ɗayan su manyan mutane ne masu business kuma business ɗin su ya zo kusan duk kala daya. So in ka duba a kwanakin nan ma shi Buwa ya fito ya nuna wa mutane cewa ya rage farashin sumuntin sa wanda lokacin sumunti ya kai 5000 har da wani abu kuma ragewar da yayi ya kawo wani lokaci da yanzu shi kanshi na dangwatan bai kai 5000 ba so kaga inda ba a samun irin wannan ra'ayin nasu na musayin yawo ne manyan yan kasuwa to da talaka bazai samu wannan saukin ba amma fa wannan ana ra'ayin
to idan dai ba wani al'amari mai zafi-zafi fiye da haka ba ya faru muna fatan Allah ya kama rana wa tayo mu fara kawo muku muhawara tsakanin wakilan Dangote wato Aliko Dangote da kuma Abdulsamad Rabiu kan cece kucin da suke tayi a cikin jaridu da sauransu dangane da sana'o'insu da suke jayayya da juna a kansu yau kan muna so mu karasa muhawara da Nasiru Adamu da kai wakilmu na Abuja ya shirya mana ne tsakanin manyan lauyoyi nan guda biyu wato barista Abubakar Kurawa da kuma barista Awal Abdulkadir Albarudi game da hukuncen kotunan shari'o'in zabe musamman suka shari'o'i da suka shafi shugaban kasa da sauransu abubuwan da za ku ji sun taba yawa kashin wannan muhara ta su za su hada da darasin da za a yi koya daga shari'o'in da aka riga aka yi cika da wanda kotun koli ta yanke game da shari'a Atiku Tinubu da kuma Peter Obi da ko muhimmanci ko tasirin takardu na karatu da sauransu na yan takara a siyasa sannan ko meye muhimmancin maido da shari'a a cikin internet ko a kwamfuta ta hanyar zoom da sauransu maimakon yadda aka saba ganin ta zaune a cikin kotu to ba tare da bata lokaci ba malamai musulla
awwal ai hukumar zabe ta karbi takardun tun farko abun ya ba mutane mamaki da za a kalubalanci takardun da ita tuni ma dama hukumar zabe ya ta karbe su ai
to ai ta ji yanzu wata magana da aka fito da ita wanda mu ban mu san da ita ba ban mu san ta inda aka ce an karbi takardu guda biyu ko wani abu da sauransu don haka wannan shine abinda misali zai ja hankalin mutane ni dai a jaridu na ji cewa an samu takardu conflicting takardu daga can wasu sun ce wannan ta ce wannan ta ce a don haka kotu take cewa wanne za ta karba ko wani abu makamancin haka sannan bayan haka Malam Nasiru al'amarin da ya shafi hukumar zabe ya gwada cewa ita kanta wani aiki ne a kanta domin ta ringa tantance mana tunda ba wai maganar zabe ne ko wane ya ci ko bai ci ba hukuma ce ta kasa kuma mai cin gashin kanta ta yi wani abu mai kama da bincike akan abun da ka iya faruwa kwarye-kwaryen bincike waɗanda ba tunda ba aikin su bane binciken amma su ma su yi daidai abin da za su iya yi idan akwai alamun tambaya misali lokacin da wani ya zo ya kawo takarda bai cika primary ba bai cika secondary ba to kaga misali ya kamata wannan ya kawo alamomin tambayan da su ma za su yi danyi wani kwarye-kwaryen bincike ko wani abu kuma ta haka na biyu shine zabe na gaba idan Allah ya kai mu kuma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yana so ya zarce ya kamata ya tabbatar da cewa ya kawo takardu masu inganci koda a idan kotun koli ko kuma a wajen gwamnati abu ne takardunsa masu inganci ne amma wanda zai goge wa ƴan kasa wata shubha domin a ci gaba da rayuwa wannan shine abin da nake gani Haji Nasir
Marisa Kurawa shi shugaba Bola Tinubu ya nemi shi wazirin Adamawa Atiku Abubakar da kuma Peter Obi su mara masa baya ko su mara wa shirye-shiryen gwamnatinsa baya bayan kuma kaga suna bangaren adawa ne ga yadda ta kaya har an kai karshe har kotun koli me za ka ce kan wannan yanayi ma wannan abu ne wanda kamar da dama an samu na ji ma shi shugaba Buhari ma ya ce akwai abin da ya faɗa wa na san ne ma ni ya fi kamata ma na kama ya ce hankalinsa abin kamar relief wato ya kawo masa kwanciyar hankali da Bola Tinubu ya yi nasara a kotu
lallai ai dole ne a matsayinsa na shugaban kasa tsoho wanda a lokacinsa ne aka gudanar da wannan zabe kuma yayi iya bakin kokarinsa ya ga zaben nan ya gudana bisa gaskiya da adalci kage yanzu shi izinin indicator ma'ana kotu ta tabbatar da cewa yayi abin da ya dace gurin tabbatar da cewa an yi zabe mai inganci kuma an fitar da sakamako na gaskiya to dole ne dai ji dadi abin jin dadi ne kage yayi wani abu mai kyau wanda kasa za ta amfana da shi da yardar Allah sannan na biyu kuma maganar da shi shugaban kasa yi na jawo hankalin tsohon shugaban kasa Atiku Abubakar da tsohon gwamnan Anambra Mr. Peter Obi a kan su zo a haɗa hannu domin a ciyar da kasa gaba ai wannan kira ne mai mutukar kyau tunda al'amari ne wanda dama duk wata kasa da ta ci gaba a duniya ana yin zabe kuma ana adawa ta siyasa wataƙila ma wanda ta fita mu zafi irin wannan amma da zarar an gama zabe an kai ga ci an kai nasara to za ka samu cewa ana kokari ne a hada kai domin a samu nasara so kaga babu wani dalili da wasu mutane saboda sun yi zabe sun fadi za su koma baya su ringe da kasa zuwan kasa ya kamata ne su zo a hada hannu da karfi kasar nan tana da matsaloli masu tarin yawa kuma wannan gwamnati ta fara kokarin ganin cewa ta kawar da wannan matsaloli kuma su ma suna da irin guri ya shawarwari da wasu abubuwa makamantan haka
yawa to bari mu shiga
yawa
bari mu shiga wani babi na ƙarshe shirin da ake na kotunan zaɓe za a ce zuwa yanzu jam'iyyar PDP a jihohi ta samu jihohi 11 jam'iyyar APC ta samu nasara jihohi 10 jam'iyyar Labour ta samu a jiha 1 inda kuma ita babbar alkali ta kotun ɗaukaka ƙara Nelson Gangwan ta dawo da dukkan shari'u zuwa Abuja da Lagos wato ɗaukaka ƙara kenan ba za a yi ba sai a iya Abuja da Lagos Albaru Deep me za ka ce kan wannan ma mataki tukuna na dawo da shari'un nan zuwa Abuja da Lagos
okay Haji Nasir shi wannan abu ne wanda da alamu ita su waɗanda suka ɗauki wannan mataki sun yi shi ne domin su taƙaita kamar yadda suka yi bayani wa mutane su taƙaita ƙoƙarin yadda za a yi tasiri akan adalci da shari'a a influencing misali alƙalai ko kuma tsarin shari'a ɗin ko wani abu makamancin haka don haka zuwa yanzu abu ne wanda ya kamata mutane su karɓe shi zuwa wani abin da aka san haka zai iya bayyana ka gane ko Haji Nasir tunda misali an mayar da wasu bangare a Abuja wani bangare a Lagos to ba mamaki wannan hanya ce mafi sauki da suke ganin cewa za su bi domin sa da kudade ko kuma da wasu damammaki domin a yi tasiri akan masu shari'a kamar yadda muka sani hakan tana faruwa ba mamaki a yi nasara ta ba mamaki kuma ba za a yi nasara ba babu wanda wa 'yan siyasa ka ga yadda suka ɗauki wannan abu al'amari ne na ko a mutu ko a yi rai mutum zai iya sadaukar da duk abin da yake da shi na kuɗi da dama domin ya cimma wannan wani lokacin ma ko dan ya fita a kunya ko kada ko dan kada a masa dariya ko kuma dan abin da zai iya samu na kujera da mukami da na duniya don haka ni zuwa yanzu bala nasu ba a yi ni ina ba za a iya cewa komai ba kuma za a iya kyautata musu zato ta wani bangaren in har wani abu aka san haka bai bayyana ba
barista kurawa ki komai zaka ci kan wannan wadannan shari'u na gwamnati yanzu da abuwa da jihohin nan da suka saura wanda kotun daukaka kara a Lagos da Abuja za su ci gaba da sauraro inda jam'iyyar ku ta APC ke da jihohi 10 da suka yi nasara ciki ko har da jihar Kano mafi yawan jama'a yayin da ita kuma PDP ta wuce ku da jiha ɗaya wato ita tana da jiha 11 ciki ko har da jihar Nasarawa me za ka ci kan wannan
yawa to wannan gaskiya ita kamar yadda ita ba alkalin alkare ta babban kotun tsaro kare ta kasa ta sanar ta dauki wannan mataki ne saboda ta samu damar saucewa korafe-korafe da yayi yawa a matakin farko na wannan shari'a to da mafi yawanci an zo mata da korafe-korafe cewa alkalan ana tirkasa su suna yin wasu hukunce-hukunce ta kila kamar yadda muka karanta dai a bayananta na ba bisa ka'ida ba to ganin saboda ta kauce ma wannan a wannan matakin shi yasa aka ce to shikenan a dawo da shari'un nan gaba daya jihohi 19 Abuja jihohi 17 kuma a Lagos ma'ana jihohin arewacin Najeriya a Abuja jihohin kudancin Najeriya kuma a Lagos za a samu damar kula da alƙalan da kuma yadda ke gudanar da shari'ar cikin sauki idan aka yi haka to ganin cewa an yi korafe-korafe a baya yanzu har aka dauki wannan mataki alamu ne na cewa lallai babbar alƙalin alƙalai ta kotuwa fil na kasa tana kokarin kaucewa fadawa ramin da ake ganin kamar an fada a matakin farko to wannan wani yunkuri ne mai kyau gaskiya kuma mun jinjina mata kan haka kuma muna fatan Allah ya sa a ƙarshen samu sakamakon da zai zama na gaskiya mai inganci wanda ya nasara a baki kamar mu a jihar Kano yadda Dr. Nasiru Yusuf Gawo ne ya samu nasara a baki haƙƙinsa da sauran 'yan takarkaru da suka yi nasara kowa a baki abin da ya dace.
To a gaishe ku kamar da nace Allah ya kama rana a cewa za mu kawo muku muhawara game da cece-kucen da ke gudana tsakanin manyan kamfanin Aliko Dangote da kuma Abdulsamad Rabi'u manyan attajiran Kano da sana'o'insu suka zama kusan ɗaya na siminti da sukari da sauransu. Yanzu kan bari mu godiya da kuma bankwana ga bakin mu barista Abubakar Kurawa da kuma barista Awal Abdulkadir Albarudi da wurin da suka yi kwanaki suna mana fashin baki dangane da shari'a da aka yi da ta karkare a kotun koli tsakanin Atiku Abubakar Peter Obi da kuma shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu. Muna kuma godiya ga shi wakilin namu Nasiru Adamu Alhaka da ya zauna da su suka yi wannan muhawara din a can Abuja. Sai Allah ya kama rana a cewa ku huta lafiya ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington.
To madalla an gaida Aliyu Mustapha Sokoto masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice jili cinin gwamnatin kasar Qatar ta sanar da cewa Isra'ila da Hamas sun cimma matsaya kan tsawai ta tsagaye ta bude wuta a zirin Gaza na tsawon kwanaki biyu. Inda mayakan za su sake sakin wasu mutanen da aka yi garkuwa da su sannan kuma ita ma gwamnatin Yahudawa ta saki wasu ƙarin fursunonin Falastinawa. A ɗaya bangaren kuma jiya Litinin sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira don ganin an cimma cikakkiyar jirgin tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Falastina na Hamas maimakon tsagaita wuta na wucin gadi yayin da mummunan bala'in jin kai a Gaza ke ƙara ta'azzara a kowace rana. Majalisar mulkin soji ta jamhuriyar Nijar ta soke dokar daƙile gudun hijira da taimaka wajen rage kwararren 'yan Afirka ta yamma zuwa Turai a cewar ƙasar da tattalin arzikinta ya raɗe da dogara ga zirga-zirgar jama'a. Dokar wadda ta haramta safarar baƙin haure ta Nijar an zartar da ita ne a watan Mayun shekarar 2015. Wato yayin da adadin mutanen da ke bi ta teku mai tarayya daga Afirka ya kai wani mataki mafi girma.
Kuma sauraron mu baki daya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya ne ga kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku sai wato zamu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu kada a manta duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da masu ran shirin da suka gabata yanzu a madadin sarfin lahashin gumar laifiya na gabatar da shirin sai dadi balawi da ya bada umarni da injiniyan mu namu na yanzu Mr. Kelvin Hawa Sharif da muku sallama daga nan Washington DC sai an jima ku